من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. من أقول الله تبارك وتعالى وأني ساكي قدر ورمو أولنا مسلاتينا المهاجرون ومن شي قبادة تفسير القرآن من جرمة عندما كي تفسيري أشكين سورة المدثر satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta 30 daidai. Yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi aya ta 27. Za mu dan dawo baya kaɗan sai mu ci gaba. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu. Yau muna 29 ga watan Zulhijja shekara ta 1445 hijriya annabi sallallahu bayan hijriya ta annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma daidai da nono ya 5 ga watan 6 ko 5 ga watan 6 shekara ta 2000 5 ga watan 7 afwan 5 ga watan 7 shekara ta 2024 miladiya. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا.
بارك الله فيك. ما شاء الله. أساتن دي قواتا من كرنة آية فتن الله تبارك وتعالى يتي سأسله سقر. Allah ta'ala ya ce zan sanya shi a cikin saqar, wato malamai kuma suke cewa ayar ta sauka ne akan mugira, amma duk wanda yake da halayya irin tasa ta jin cewa yana da isa, saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta shi da dukiya, ya azurta shi da ƴaƴa, ya azurta shi da duk abin da ake azurta bawa da shi na abin duniya, yake jin ba zai imani da Allah ba zai imani annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sai Allah ta'ala ya ce zan sanya shi a cikin saqar. To shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wama adraka ma saqar, me ya sanar da kai me ake nufi da wutar saqar, me ce shi saqar? To ita saqar la tubqi wa la tadhar. La tubqi, wasu malamai suke cewa la tubqi ba za ta kyale mutum da rai ba, wala tadhar ba kuma za ta kyale shi matacce ba, bai mutu ba bai kuma rayu ba, baya cikin daɗin yanayi, bai mutu ba ballantana ya huta, bai kuma rayu ba ballantana ya ji daɗi. La tubqi wala tadhar. Wasu kuma suke cewa la tubqi wala tadhar shine ita wutar jahannama, ba za ta kyale wa mutum fata da nama a jikinsa ba, haka nan kuma ba za ta zamto ta kyale shi iya kwarangwal ba. idan aka kone fatar jikin dan adam da naman jikinsa sai a saki dawowa da fatar da kuma naman jikinsa a saki zabgar da shi da haka la tubqi wala tadhar sai Allah ta'ala yace ita wuta din ne lawahatul lil bashar ita wutar mai canza fata ce tana canza fata wasu ke cewa lawahatul lil bashar ay musawwadatun lil bashar tana bakanta fata fatar dan wuta ta yi bakin kirin ba kuma baki na rashin zafi ba baki na anashin azabtarwa domin ka tashar kiyama daga an tashar kiyama zaka ga waɗansu fuskokin su sun tashi bakin kirin tun kafin ma yanke musu hukunci Allahu tabaraka wa ta'ala yace yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun sai Allah ta'ala yace fa man ladina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adaba bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyadat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun Allah tabaaraka wa ta'ala yace yawma tabyaddu wujuhun yinin da wadansu fasake za su yi fari tas wa taswaddu wujuhun wadansu fuka wato wasu fuskokin kuma za su yi bakin kirin daga an tashar kiyama zaka ga wadansu fuskokin su bakin kirin sabani da suke a duniya waɗansu kuma za ka ga fuskokinsu sun yi fari suna sheƙi fiye saɓanin yadda suke a duniya sai Allah ta'ala ya ce fa'amman lazi na sawaddat wujuhuhum waɗanda fuskokinsu suka yi baƙi ɗin nan daga an tashi alƙiyama waɗannan kafirai ne sun karyata ayoyin Allah sun ƙi yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas yake cewa abinda Allah ta'ala yake nufi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun yake cewa yawma tabyaddu wujuhun yace tabyaddu wujuhu ahli sunna wa taswaddu wujuhun yace yawma taswaddu wujuhu ahli bid'ah yace da Allah ta'ala yace ranar da wasu fuskoki za su yi fari yace to ana nufin fuskokin ahli sunna masu biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yinin kuma da wasu fuskoki za su yi baki yace ranar da fuskokin yan bid'ah za su yi bakin kirin gobe da kiyama kenan saboda haka Allahu tabaraka wa ta'ala yace ita wuta din ita saqar din yace domin dama yace wa ma adraka ma saqar me ya sanar da kai me ake nufi da saqar shine ake ta bayyana maka ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza Allah ta'ala yace lawahatul lil bashar ita din tana bakanta fata tana canza fatar dan adam ta zanto baka kirin ta zanto mummuna idan bawa ya ki rayuwa akan yanda Allah da manzansa suka ce ya rayu to ranar kiyama fatar jikinsa za ta canza fuskarsa za ta canza ta yi muni fiye da wato munin da babu wani abu mai muni irinsa a gidan duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yawmal kiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allah wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin Allah tabaraka wa ta'ala za ka ga wanda suka karyata ayoyin Allah fuskokin su sun yi bakin kirin Allah tabaraka wa ta'ala da yace wa ma adraka ma saqar yake sifata ta yace lawahatul lil bashar sai Allah ta'ala yace 'alayha 19 akan ita wuta din ma'ana masu tsaron wuta din akwai 19 akwai mala'iku guda 19 ma'ana su ne mai masu gadin wutar jahannama mala'iku masu ƙarfi guda 19 wannan guda 19 din ba wai za su wato wani ɗan adam zai gagare su bane ko mutane za su yi kwamati su fi ƙarfin mala'ikun ba ganin cewa adadin su ba shi da yawa akwai dalilin ma da yasa Allah ya sa suka zanto ƴan kaɗan kamar yadda aya za ta faɗa a nan gaba ɗaya daga cikin mushrikan makka sai yake cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaiha 19 akan wutar jahannama masu tsaranta guda 19 ne sai ya ce to ni kaɗai zan ji da guda 17 ko kuma sauran kafirin duniya gaba ɗaya ku ji da guda 2 shi yana tunanin yana da ƙarfin jiki ya ce guda 10 zan sa ta gabana guda 7 kuma ta bayana duka na fi ƙarfin mala'ikun in ya so ku kuma ku haɗu gaba ɗayan ku da guda 2 Allah tabaraka wa ta'ala yace alaiha 19 akan su wato akan ita wutar saqar din akwai mala'iku guda 19 masu tsaranta sai Allah ta'ala yace wa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ika ba mu sanya ashaban nar masu tsaran wuta ba illa mala'ika sai dai wato face mala'iku ba mutane bane mazaje ba ba kuma mataye bane daga cikin mutane ba mala'iku ne masu tsaran wuta kaga kenan shi da yake cewa zai gama da guda 17 to fa ba mutane bane sai Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ikatan ba mu sanya ɗan wuta ba face wato mala'iku sai Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna iddatahum adadin su da muka sa suka zanto 19 iya guda 19 din nan da zaka ji kamar sun yi kadan me yasa ba a sa guda 1000 ba ko a ce 70 tunda yana ga cikin usulubin larabci yawan fadin 70 ko kaza 70 ba a ce guda 1000 ba ko guda 70 ko 70 ba Allah ta'ala da yace alaiha 19 akwai guda 19 masu tsaran wuta sai Allah ta'ala yace wama ja'alna ashaba wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladheena kafaru ba mu sanya adadin su wajen karanci ba suka zamto ɗan kadan ba ba dan komai yasa muka sa ɗan wuta suka zamto wato mala'iku masu tsaran wuta suka zamto ɗan kadan ba illa fitnatan lilladheena kafaru face fitina ma'ana batarwa ga waɗanda suke kafirai menene batarwa ko fitina dangane da kafirai shine suna rena abinda Allah ta'ala ya tsara suna ganin cewa yayi kada to kaga kuma ka rena abinda Allah ta'ala yayi kaga wannan mecece fitina musiba ce batarwa ce ka ƙaryata abinda Allah tabaraka wa ta'ala yace ko ka rena abinda Allah ta'ala ya faɗa kamar yanda ya faru da shi wancan mushrikin yace ai ɗan kadan ne zan iya da guda 17 shine Allah ta'ala yace wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladheena kafaru ba mu sanya adadin su ba face fitina ga ainihin kafirai saboda sa su ɗan kadan za su ta ƙaryata ayoyin Allah ko su ta ganin cewa sun rena wato ƙarfin mala'iku din ko ikon Allah akan wannan adadi na mala'iku din sai Allah ta'ala yace mun yi haka ne kuma liyastaqina alladhina utul kitaba domin waɗanda muka ba su littafi su sami yaqini domin cewa mala'iku guda 19 ne masu tsaran wuta wannan shine yake a rubuce a cikin at-taura shine yake a rubuce a cikin injila shine Allah ta'ala yace liyastaqina alladhina utul kitaba domin ma wanda ma'abota littafi su sami yaqini su sami ƙarin tabbas cewa lalle wannan din wato mun yi imani da shi tunda haka Allah ta'ala ya ce utul kitab sune yahudawa da kuma nasara wasu malamai suna cewa idan aka ce utul kitab ana ko ahlul kitab ma ana nufin har musulmai domin ana nufin waɗanda aka ba su littafi to musulmai mu ma an ba mu littafi ma'ana an saukar mu daga alqur'ani mai girma amma dai istilahi na shari'a aka ce ahlul kitab ana nufin me wato kristoci kai tsaye ko kuma wani lokaci ana nufin yahudu da su nasara din kristoci su ne mai nasara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yazada alladhina amanu imana kuma domin ya ƙara wa waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama imani kenan liyastaqina alladhina utul kitaba ana nufin me ahlul kitab yahudu da nasara wa yazada alladhina amanu imanan kun ana nufin me ummatin muhammadin sallallahu alaihi wasallam domin waɗanda muka ba su littafi su ƙare yaqini su yi yaqini wa yazada alladhina amanu imanan waɗanda kuma suka yi imani cikin al'umma musulma su ma me su ƙare imani sai Allah ta'ala ya ce wala yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun waɗanda muka ba su littafi ahlul kitabi kenan nasara da yahudu wal mu'minuna da kuma mu'minai na cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce wala yartab su basa shakka. Ban ma shakka cewa alaiha 19 mala'iku guda tara ne masu tsaron wuta, ban mu da shakka akan wannan. Kuma mun yadda cewar babu wanda zai iya kubucewa daga wuta ganin cewar mala'ikun ƴan kaɗan ne zai gudu. Ban ma shakka cewar ba wanda zai iya fita. Mun sani Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicci waɗannan mala'iku, ya sa musu wannan aiki, kuma za su iya yin aikin da Allah ta'ala ya halicce su domin sa. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض كما دومون وأندا أتكن زكاتان سو أكوي شك مرض بمعنى شك وأندا أكوي شك دمنا فنتي أتكن زكاتان سو والكافرون دوكم مشركا مكة سيشي ماذا أراد الله بهذا مثلا سيسرك شيوا من الله تبارك وتعالى يكي نفي da wannan misali ne cewa matsalan ba ana nufin wato misali ba, ana nufin zancen kansa. Me Allah ke nufi da wannan misalin? Ba suna nufin misali ba, domin anan ai ayoyin da ba su kawo mana wani misali ba, ba a kawo ta ada ta tashbihi ba, ba a ce kaza ko kaza ko kaza ba, na fata gani kawai labari aka kawo. Amma sai Allah ta'ala ya ce wal kafiruna wal yaqulu alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna ma za arada Allah bi hadha masalan, domin waɗanda suke da munafinci a cikin zukatansu da shakku da kuma kafirai, dan su ce me Allah yake nufi da wannan zancen, domin babu misalin da aka kawo ballantana a ce misali ake nufi. Haka malamai suka ce matsalan din ma'ana silasi ba ainihin misali bane, amma wasu ayoyin Allahu tabaraka wa ta'ala yana buga misali. Haka yace inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa fa amma alladhina fi qulubihim maradun minani fa yaquluna ma za arada Allahu bi hadha mathala yudullu bihi katiran wa yahdi bihi katira wa ma yudullu bihi illa al-fasiqin. Allahu tabaraka wa ta'ala shi masu imani sun tabbatar cewa gaskiya ne, amma kafirai sai su riƙa cewa irin misalan da Allah ta'ala yake bugawa me yake nufi da wannan? Aw ka sayyibin minas sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq, kaga wannan ka din ya bada misali ake yi, ko a ce ka matsali kaza, ko a ce ka kaza, to wannan yana gwada maka misali ake bugawa. Amma anan babu wani matsal da aka ce ka matsali kaza ko ka kaza, babu wani kafin na tashbih, saboda haka ana nufin shi kansa zancen kawai, na fatan gani. To la'alla wannan zai iya shiga cikin babin tashabuhul lugha da ake da shi a duniya, domin dukkanin yaren duniya akwai inda yake kamance shi ne da ɗan uwansa, sai dai watakila tsakanin wancan da wancan akwai nisa da yawa kafin a samu kamanceceniyar. Amma malaman yare sun ce duk duniya kowanne yare yana da alaƙa da kamanceceniya da wani yare, musamman yaren da suke ƙara ɗaya, yaren da suke ƙara ɗaya ma'ana suke continent ɗaya. Misali kamar lugatul afrikiya, tunda muna continent na Afirka, to akwai wanda suke ɗan kamanceceniya. Wanda suke Asiya su ma suna da ɗan wani kamanceceniya. To gaba ɗaya yaren duniya kuma akwai wanda suke ittifaki. Na watan gani. Duk duniya duk wanda ka ce masa to ya san cewar amsawa ne. Duk kowane ɗin yare yake ji. Bada kuma ko duk duniya da uwa da uba, kowanne kowace ƙasa suna ce masa mama, suna kuma ce masa baba. Larabawa suna cewa uwa baba, Turawa suna cewa baba, suna cewa mama. Akwai dai waɗansu abubuwa da suke da kamanceceniya. To yanzu ko da a Hausa za ka ji waɗansu yanayin maganganunsu, sai ya ce yanzu misali kaza, kuma misali ya kawo. To yanzu kai da ka ce mu tafi tare, to yanzu misali in mun tafi taren ya za a yi, kuma misali zai kawo, kuma sai ya ce maka misali. Ga kuma misali ya kawo. To saboda haka anan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ce ma za arada Allah bi hadha matala, dan su ce ne me Allah ta'ala yake nufi da wannan zancen, ba wai misali din ake nufi ba, amma an kawo kalmar misali. Ina fata an gane. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karanta ga.
كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر.
حياك الله. الله تبارك وتعالى يشي كذلك kamar yadda Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya adadin mala'ikun wuta, mala'iku masu tsaron wuta guda 19 domin su zamto fitina, adadin ya zamto fitina da batarwa ga su ainihin mushrikai, sai Allah ta'ala ya ce yadullullahu man yasha, kamar haka ne Allah ta'ala yake batar da wanda ya so. Me yasa Allah ta'ala ya ƙara dirmiyar da su? Saboda sabawa umurninsa suka yi, ma'ana sabawa Allah yakan taimaka wajen me sake shiga wani sabawa Allah. Malamai suke cewa al-kabira tali ukhtuha al-kabira, shi babban sabo yana da ƴan uwa, kullum babban sabo yana sake bibitar ɗan uwansa. Idan bawa ya makalewa wani kalar sabo babba, to zaka samu kuma akwai a tashi ya sake ɗauko wani babban sabon ya sake junawa. In ya tafi akan wannan guda biyun zai sake rungumo wani ya sake tafiya. Na fata an gani. Yanzu misali, yana daga cikin kaba'irul dhunub, manyan zunubai, shan kayan maye. Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicci mutane da hankali, ya bambanta su da dabbobi saboda hankali, ya sa su suka zamto musulmai ɗin su ne mukallafin. Shi yasa mai akhdar ya ce awwal ma yajibu 'alal mukallaf, mutum ba zai zamto mukallaf ba sai ya zamto mai hankali baligi. To amma yau sai mutum ya zo ya sha wani abu, ya yi minti 30 bashi da hankali, ya yi awa 1 bashi da hankali, ya yi awa 2 bashi da hankali, kaga ya yi kaba'irul dhunub. Tunda yana daga cikin, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirun haramun, duk abin da zai kawar da hankalinka haramun ne. Wani hadisi kuma ya ce kullu ma kamara al-aqala fa huwa khamr, duk abin da zai lullube maka hankalinka ya kawar maka da kwakwalwar da hankalinka, to wannan abin giya ne. To idan mutum ya yi shaye-shaye zai iya me? Zai iya zuwa da kayan wani. Kaga sata ita ma kabira ce, babban laifi daga cikin manya-manyan laifuka. Sai ka samu wani ya je ya ɗauki kayan wani ba dan kuma saboda me? Shaye-shaye. Kaga kabira ta ja ƴar wata kabira. Na fata an gane. Saboda ka sabo yana jan ɗan uwansa, ma'ana yana taimakawa wajen saƙo ne. Shi ne Allah ta'ala ce kazalika yudullullahu man yasha, kamar haka ne Allah ta'ala ke ɓatar da wanda ya so daga cikin kafirai da suka ƙi yin imani, ya sanya adadin ƴan wuta, wato masu tsaron wuta su suna su 19 domin su rena adadin su ƙara shiga fushin Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa Allah ta'ala ya ce falihadharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum adhabun alim, waɗanda suke saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama su kulafa, fitna za ta iya samun su. Wasu malamai suke cewa al-fitna bi ma'ana az-zaybu fil qalb, za su iya samun karkata a cikin zuciya sanadiyar yin bid'o'i da saba wa sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai mutum ya samu karkata a cikin zuciyarsa ta yanda ko da ya karanta ko an gaya masa wata sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji ba zai iya karɓar wannan ba, hankalinsa bai yadda ba, ya ce kai ba haka ba ne. To kaga ya sake samun ma'ana. Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce kazalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u, kuma Allahu tabaraka wa ta'ala yake shiryar da wanda ya so. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, babu wanda ya san adadin rundunar ubangijinka sai shi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, babu wanda ya san adadin rundunar ubangijinka sai shi. Rundunar Allahu tabaraka wa ta'ala suna da yawa. Imam al-Baqawi yake cewa da Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, ke cewa Abu Jahal ne yake cewa ai rundunar masu tsaron wuta, rundunar da Allah ya sa masu tsaron ƴan wuta sun yi kaɗan. To sai Allah ta'ala yayi, wato ya amsa masa da masa wato raddi dangane da magana ta cewar babu wanda ya san adadin rundunar Allah sai shi, kai dai baka san gudano bane adadin mala'iku. malamai daga cikin magabata suke cewa da Allah ta'ala ya ce alaiha 19 ana nufin masu tsaron wutan amma waɗanda suke azabtar da ƴan wuta din kuma wala ya'lamu junud rabbika illa huwa shi kadai yasan adadin su ma'ana mala'ikun da suke cikin wuta suke gana wa ƴan wuta azaba ba wanda yasan su suno ne amma wanda suke tsaron bakin wutar su ne nawa 19 nawa tangani saboda haka wala ya'lamu junud rabbika illa huwa ba wanda yasan wannan sai dai Allah tabaaraka wa ta'ala wama hiya Allah tabaaraka wa ta'ala ce ita dai wutar saqar din da yace sa uslihi saqar zan sanya shi a cikin wutar saqar sai aka dawo magana akan ta wama hiya ita saqar din nan ba komai bace illa dhikra lil bashar ita wuta din kenan ta saqar ba komai bace face wato tunasarwa da kuma wa'azi lil bashar ga ainihin dan adam Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya wuta ya ambace ta cikin ayoyi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci azabar wuta da yawa a cikin hadisai Allah ta'ala yayi wannan ne dan ta zanto mai wa'azi ga mutane wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan aka jefa dan wuta a cikin wuta ko aka jefa wani abu a cikin wuta zai tafiyar shekara 70 kafin ya je kasa saboda zurfin ta kawai to duka wannan Allah tabaaraka wa ta'ala yayi shi ne a matsayin me dan ya zanto zikira lil bashar wato dan ya zanto wa'azi da kuma tunasarwa ga ainihin wato dan adam sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce kalla ba haka bane abinda suke dauka cewa wato adadin masu tsaron wuta sun yi kadan za su iya fin karfin su Allah ta'ala ya ce kalla da daya haka ba zai taba yiwa su fi karfin masu tsaron wuta ba wal qamar sai Allah ta'ala ce ya rantse da ainihin wato wata wal layli idh adbar ya kuma rantse da dare idan ya juya ma'ana lokacin fitowar asbahi lokacin wayewar gari wal layli idh adbar wasu daga cikin qurra suna karantawa kalla wal qamar wal layli idha adbar ba idba idha adbar daga cikin qurra da yawa haka suke karantawa wal layli idha adbar ko wal layli idh adbar wa subhi idha asfar suke cewa saboda shine zai mutabaka da fadin Allah ta'ala wa subhi idha asfar ma'ana wal layli idha adbara wa subhi idha asfar ko ne idha na bata to amma dai idh din ruwaya ce wacce take gashi irin ta isu Imam Hafs wacce take ingantacciya wa subhi Allah tabaaraka wa ta'ala ce yana rantsuwa da lokacin asuba idha asfara idan ta wato ta yaya gari ya haske haka idan gari ya waye kaga haske yana bayyana to Allah ta'ala yana rantsuwa da wannan domin lokacin da gari ya waye haske ya fara fitowa to waɗansu ababe za su faru a duniya wanda ba su taɓa faruwa ba sai yanzu nan ma'ana sai bayan fitowar alfijir ɗin nan ko bayan hasken da ya faru na yanzu ɗin nan kafin rana ta faɗi wani abu wasu abubuwa za su faru ba su taɓa faruwa ba dawane za su bar duniya wanda ba su taɓa mutuwa ba dawane za su zo duniya wanda ba su taɓa zuwa ba dawane za su mallaki kaza da ba su taɓa mallaka ba dawane za su rasa kaza ba su taɓa mallaka ba dawane za su fahimci kaza ba su taɓa fahimtarsa ba kuma sai wannan rana kullun kaga rana ta fito ko alfijir ya fito ko gari ya waye sai wani abu ya faru a duniya wanda yake mai sabo ne shi yasa nake daga cikin azkar na asbah shine roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala alkhairorin yini da kuma neman tsari daga sharrukan da suke cikin yini sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce innaha lahidal kubar
nadhiran lilbashar liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin
tayyib Allah tabaaraka wa ta'ala yace innaha la'ihdal kubar ita fa wutar saqar daya ce daga cikin manya-manyan al'amuran ubangiji masu girma daya ce daga cikin manya-manyan wa'azuzzuka da suke faruwa da Allahu tabaraka wa ta'ala yake wato wa'azantar da su ainihin bayi. Haka wasu daga cikin magabata suka ce innaha la'ihdal kubar, ita wutar saƙar ɗaya ce daga cikin manya-manyan wato al'amura na wa'azantarwa na tsoratarwa daga Allahu tabaraka wa ta'ala. Wasu kuma suke cewa innaha la'ihdal kubar ana nufin ɗaya ce daga cikin manya-manyan matakai na wuta. Ɗaya ce daga cikin manya-manyan matakai na wuta, domin ita ma wuta mataki-mataki ce, kamar yadda ita ma mai aljanna ita ma mataki-mataki ce. Muqatil da al-kalbi daga cikin tabi'ai, daga cikin manya-manyan malaman tafsiri na cikin tabi'ai suke cewa arada bil kubari darakatu jahannam, abinda Allah ta'ala yake nufi da cewa innaha la'ihdal kubar, suka ce ana nufin matakai na wutar jahannama. Wa hiya sab'a, guda bakwai ne. Na farko akwai jahannama, akwai laza, akwai al-hudama, akwai as-sa'ir, akwai kuma saqar da aka faɗa a cikin wannan ayar, akwai kuma al-jahim da kuma al-hawiya. To saboda haka Allah ta'ala ya ce innaha la'ihdal kubar, ɗaya ce daga cikin manya-manyan matakai na wuta, ko kuma ɗaya ce daga cikin manya-manyan wa'azuzzuka na tsoratarwa ga ainihin bayi. Allah ta'ala ya ce naziran lil bashar, ita wuta ɗin nan fa gargaɗi ce lil bashari, ga ainihin wato ɗan adam, wa'azi ce ga ɗan adam. Duk mai tsoron Allah tabaraka wa ta'ala idan aka yi maganar wuta zai ji ya tsorata, zai ji cewa baya son ya shiga wuta, zai ji cewa kaza ya kamata ya nisance shi tunda yana sababa shiga wuta. Allah ta'ala ya kare mu daga azabar wuta. Insha Allah ta'ala ya ce liman sha'a minkum, duk wanda ya so daga cikin ku, an ya taqaddama, ya gabatar da kansa, ya ci gaba wajen aiwatar da ayyuka na alkhairi da kuma da'a, au ya ta'akhara, ko kuma ya kyale ayyukan alkhairi ya kama ayyuka na sabo na sharri, kullu nafsin bima kasabat rahina, kowace rai dai za a kama ta da abin da ta gabatar. Liman sha'a minkum an ya taqaddama au ya ta'akhara, wanda ya so daga cikinku an ya taqaddama, ya ci gaba wajen ayyuka na alkhairi da kuma da'a ga Allah da kuma da'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa man sha'a aw yata'akhkhara, ko kuma ya jirkintar da kansa ya ki yin da'a ya tafi ga yin sharri da kuma saban Allah tabaraka wataala. Saboda kullu nafsin bima kasabat rahina, kowace rai dangane da abin da ta aiwatar na ayyukan ta za a kama ta da shi. Sai Allah ta'ala ya ce illa ashabul yamin, sai dai ashabul yamin. To su waye ashabul yamin? Malaman tafsiri daga cikin magabata sun yi maganganu da yawa su wa ake nufi. Gashi Allah ta'ala ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina, kowace rai abinda ta aiwatar za a kama ta da shi. Kaga kenan, ko mumini ko musulmi ko kafiri kenan, kowa abinda ya da shi za a kama shi. Amma sai Allah ta'ala ya ce illa ashabul yamin, sai dai su ashabul yamin. Kenan su ba za a kama su da abinda suka yi ba? Suka yi maganganu da yawa. Wasu ke cewa ashabul yamin, kamar Ibn Abbas yake cewa ana nufin sai dai mala'iku, su ne ashabul yamin. Wasu suka ce a'a, ana nufin ‘ya’yan musulmai ƙanana wanda suka mutu ba su balaga ba. Domin idan yaro ya mutu bai balaga ba, ka gana tashin alƙiyama ɗan aljanna ne. Na ba ta gani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya gani, ya gan shi a filin farfajiyar lahira, an tashi alƙiyama, sai ya ga wani mutum dogo da yara da yawa faca-faca a ƙarƙashinsa, ‘yan ƙanana. Sai ya ce tambaya cewa wane ne wancan? Aka ce wancan Annabi Ibrahim alaihi salam. Ya ce wa man haulahu, suwaye kuma a kewaye da shi ‘yan ƙananan nan? Sai ya ce da ni ‘ya’yan musulmai ne da suka mutu ba su balaga ba. ‘Ya’yan musulmai, ‘yan ƙananan yara, su ne suka kewaye Annabi Ibrahim, dukkansu za su tafi aljanna ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa auladul kuffar, har ‘ya’yan arna ma? Ya ce sai aka ce da ni wa auladul kuffar, har ‘ya’yan arna, tunda su ma yanzu ba su balaga ba, ba su kama aranci. Duk wani yaro kenan idan ya mutu zai shiga gidan aljanna kawai. Saboda haka sai wasu suke cewa illa ashabul yamin, sai dai ƙananan yara, su ne mai ba za a kama su da abin da suka aiwatar ba. Kaga idan ka duba rayuwar yara ƙanana za ka ga zalunci, wannan ya cuci wannan, a tsaya wannan kaza, wannan ya fauce, wannan ya ɓata wa baban sare, ya ɓata mafiyar sare, amma duka ba za a kama shi da wannan ba. Idan kai ne kake ɓata mahaifinka ko mahaifiyarka rai, inda yaro yake maka, in ka saki ma tun daga duniya za ka fara zabgewa ko wani abu ya faru da kai. To amma shi yayi kaza ya tabiyo shi a guje ta kile ta faɗi ta yi kaza amma ba abin da zai same shi tunda yaro ne. Inda zai mutu yanzu dan aljanna ne ya zaki da hirki haƙuri. To saboda haka illa ashabul yamin wasu ke cewa wato sai dai ƙananan yara. Wasu kuma suke cewa illa ashabul yamin su ne waɗanda aka ba su littattafansu wato a hannun dama. Wanda ana tashin alkiyama za a biya waɗansu littattafansu a hannun dama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi da aka rawaito daga Ukasha. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin al'ummata akwai wasu mutane 70,000. A wata ruwaya ya ce 70,000 za su shiga aljanna. Ana tashin alkiyama su ba za masu hisabi ba. Kawai ne za a kira. Wane wane zo ka wuce. Wane wane zo ka shiga aljanna. Wane zo ka shiga. Ya ce waɗannan 70,000 ɗin. A wata ruwaya ta Muslim 70,000 za a kira su. To sai musulmai wato sahabbai suka rinƙa tattaunawa. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai ya shiga cikin gida. Wasu suke cewa su waye waɗannan 70,000 daga an tashi alƙiyama su kawai ya dakhuluna aljannata bi ghairi hisab wala azabin. Ba za a musu lissafi ba, kawai ba za a azabtar da su ba, kawai ana tashin alƙiyama kawai shiga za su yi. Su waye waɗannan? Wasu suka ce muna ga su ne waɗanda ba su taɓa yin jahiliya ba, ma'ana ba su taɓa yin shirka da Allah ba kafin su musulunta ba, ma'ana waɗanda aka haife su a cikin musulunci. A ce ka samu babanka musulmi, mamarka musulma, ka san wannan ba kaman falalarsu, ba ka taɓa bautata wa nan Allah ba tun da aka haife ka Allah kake bauta. Wasu suka ce ina ga waɗannan ne. Wasu suka ce a'a, mu dai muna ga cewar waɗanda gashi sun tashi cikin arnanci amma suka gane cewar musulunci shine gaskiya suka kyale su kuma musulunci, suka ce muna ga waɗannan ne. Wasu suka ce a'a, wataƙila su ne mu ne daga cikinmu ake nufi waɗanda muka rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam muka taimaka masa wajen yaƙe-yaƙe. Wasu suka ce a'a, ƙila waɗanda su ba su gan shi ba ne amma suka yi imani da shi. Wasu suka ce kaza, wasu suka ce kaza. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai suka ce da shi, ya Rasulullah, mutane suna ta kai ka wajen abin da ka faɗa. Wasu suka ce kaza, wasu suka ce kaza. Sai manzon Allah ke cewa waɗannan mutanen humul ladina la yastarquna wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Su ne waɗanda basa zuwa su ce yi min tofi a nan, ba kuma sa yin canfi, wala ya tsayyarun, basa yin canfi, sun dogara ne ga Allah. Duk abin da ya faru basa canfawa. Basa canfi, ba kuma sa yawa, wala ya taguna, basa yin sakiya. Basa sakiya, basa canfi, basa zuwa su nema musu tofi, basa abu uku. Malamai ƙarƙashin sharhin wannan hadisi kamar yadda ke a cikin littafin Fathul Majid, littafin kitabu tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab, suke cewa wato shi dai canfi haramtaccen abu ne, musulunci ya kyamace shi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana, ya tsoratar da mutane a kiyaye canfi, halaka shi, yana kai mai yin sadduwa ga cikin gidan wuta ne. Amma ita sakiya da kuma kaje a ma tofi, suke cewa waɗansu hadisai sun gwada cewar ya halasta ka je a ma tofi tunda shine ruqya, ya halasta wani ya maka ruqya, ya halasta kai wa kanka da kanka. Amma kuma yin haƙuri, abinda ake nufi shine waɗanda tsabar imaninsu da Allahu tabaraka wa ta'ala ko maganin ma basa nema, suka ce haka ake nufi. Kawai in sun kama su to Allah zai kawo sauki, kawai a zauna haka. Suka ce to tsabar wannan haƙurin nasu da wannan tawakkalin su ne Allah ta'ala ya haɗa hada su. Su ma masu sakiya ɗin ga shi ciwon, dama sakiya shi ne mana ciwo yayi ruwa a kuma ƙona ƙarfe a ɗora a kai don a fasa shi. Ga shi yayi ruwan, su ce a bar shi haka, Allah ta'ala zai kawo su. Ka ce su ma tsabar mai da al'amari ga Ubangiji shi yasa Allah ta'ala ya haɗa da su. Amma ainihin masu laifin a ciki su ne mai masu yin canfi. To waɗanda ba sa canfi daga cikinsu ne za a ɗebi wannan, wanda ba sa canfi ba sa zuwa su ce wane yi min tofi, domin cikin yin cewar bari in je wane yi min tofi ba ni da lafiya, kaina yana ciwo a ciki, akwai na farko halal ne, amma akwai garar ko kuma akwai hatsari. Hatsarin shine wata kila idan baka yi kyakkyawan tunani ba ka dauka shi yake da tasiri wajen baka lafiya, to anan matsalar take. Amma ka je ka ce wane kamar ruqya ko kamar tofi anan yana min ciwo ba haramun bane, na fatan gani. Amma tare da jin me cewa Allah ta'ala shi ne zai min lafiya din ba wani din ba. Saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin ƴan aljanna a karon fari. Nan za mu taƙaita abinda na karanta mana daidai, na fassara mana daidai. Allah ta'ala ka same tare a cikin lada, wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta min. Sannan cewa yake cewa malam menene hukuncin yin game lido, akwai game da ake yi na waya ko wanda ake a fili wanda yake na caca wani ya ci wani, dukkanin games duka haramun ne sai dai waɗanda suke wanda suke iya kawo wani ya cinye dukiyar wani ko wani ya tatake wani tsakanin mutane haka, to wannan ya fi zama mafi mun sabo. Amma wanda mutum zai zauna shi kadai ya yi, duk da ke cewa wasu suna ganin cewa a zamanance mutum ya buɗe waya kawai ya kama yin game shi kadai yana ɗauke kansa kewa, suke cewa su suna ganin wannan ba laifi ba ne. To amma ko da ma shi ɗin ma da suke ganin ba laifi ba ne asara ce, tunda akwai abin da mutum zai yi wanda ya fi wannan amfani, ko dai abin da zai samu kuɗi a duniyance kaga ya fi wannan amfani, ko kuma ya yi zikirin Allahu tabaraka wa ta'ala ko istighfari ko ya karatun Qur'ani ko dai yi wani abu, to saboda dukka dai koma wanne ne babu alkhairi a ciki. Balantana kuma da ake waya ɗin ka samu mutane sun kewaye wannan ya taɓa wannan ya taɓa, to kaga wanda ya fi wani yi da wuri a ko ya fi wani ƙwarewa ko ya fi wani samun sa'a a ciki, mafi karanci shi ne zai ji me zai ji ya tsani wancan, to kaga kuma wannan haramun ne wani musulmi zai ji ya tsani wani. Saboda haka wanda ake yi mutane su haɗu ko dai da kuɗi ko ba kuɗi amma dai su haɗu haka, to wannan kan dama akwai haramci a ciki, tunda duk abin da aka ce gasa musulunci bai yarda da wannan, duk abin da aka ce gasa bai yarda da wannan. Shi yasa ko da gasar karatun Alkur'ani mai girma da yawa daga cikin malaman ahli sunna ba su yarda da wannan, saboda wajen yin gasa ɗin akwai yin karatun Qur'ani ba don neman lada ba, ba don Allah ba, kuma ana yin karatun Qur'ani ne kawai domin samun lada ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ballantana kuma me gasa akan wani abu, suke cewa sai dai in yara za a samu wanda ba su balaga ba a sa su sita tsakankaninsu wannan ne kadai, tunda ana cewa zai taimaka wa wato mutane ne wajen karatun Qur'ani, suke cewa sai dai yara. Amma duk wanda yake babba zai tafi gurin gasa, dama zai dage da karatu ne don gasar, kuma shi ya kai mizanin a rubuta masa lada a rubuta masa zunubi, amma shi karamin yaro bai kaba shi za a iya musu wannan ɗin in ji wa'yansu, wasu kuma suka rufe gaba ɗaya saboda kar wajen buɗe ƙofar ƙananan yaran su ma manyan su shiga, suke cewa kawai haramun ne ba maganar gasa na musulunci. Ana yin gasa ne wajen kawai mai wajen barin daure ne aikin alkhairi fiye da sauran jama'a, shi ma wancan ya ce haka wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun, masu gasa a cikin haka ne wajen biyayya ga Allah ta'ala ne ya kamata su yi gasa kawai, a dage da sallah a cikin jami'i, yin abu domin Allah, ayyukanka na ɓoye su fi na fili kyau kawai, shi ne wannan fili. Saboda haka wannan ban san wanda iri yake tambaya ba, amma dukkanin wannan abubuwan ba da kairi a ciki, mutum ya kama yin gyan ba da kairi a ciki. Wallahu a'lam. No. akan na kurkuran
to subhanallahi
to gaskiya dai yana maganar da cewa akwai wadansu sababbin abubuwa da suke shigowa nan akwai kurkura ko a kurkura akwai kuma moringa da ke shakawa hanci to duka waɗannan ababa ne da ya kamata mai hankali ne sace su domin babu alkhairi a ciki ai ai ba abinci bane wanda in ka ci zaka ji koshi ko zaka ji maganin ishiwa kuma duk abin da zai cutar da kai haramun ne a musulun shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an turo shi ne dan ya halalta wa mutane ababe wanda suke dadada wanda za su musu amfani ya haramta musu kuma abin da suke za su cutar da su to ba da maka dura abu ta hancin ka tafi kuma ka ce zai maka magani matakar dai ba wata jinya ce ta kama ka aka ce ka saka kaza ta hancin kan dan yin maganin wata jinyar haka kullun kana kalau ka zo kana dura abu irin su angur kenan magari mutum ya zuba shi ya tafi to kaga in kai shekaru ya taru baka sanya zai zama ka tsara in dai diskare wata ran duka zo ka gallabi ƴan uwanka ka rasa yanda za a kai ka asibiti ma rasa yanda za ya taru ma ka ja mutane bala'i yusa irin wannan abin idan mutum yana yi kaga dan uwanka ne ka masa nasiha idan yaro ne dan matashi ko kaga nasiha ba za ta yi ba dama amfanin yawa kenan a gida zaka samu wani yana da sauki wani yana da zafi masu zafin suna da ranar su masu sanyin su ma suna da ranar su idan masu sautin suka yi yaki dama galibi zaka samu su masu zafin ba suka magana ba sai dai kawai ga ya kama reshen bishiya to shi kuma zaka ji ya ce haka jahilin nan ko ta wani ga to yau ta gode to irin waɗannan suna da fa'ida kwarai da gaske in kuma a dan gefe ne zaka ga ya kama dirkar abin nan tsanu na dan gaya karyo an fita a guje to irin wannan suna da fa'ida idan ko ga yana yi to kai ori ku hana shi saboda zai iya ja muku musiba domin wannan kayayyakin shashayen akwai lokacin da in mutum ya zo musamman ya zo manyanta sai ya zama wata cikas a rayuwarsa wanda in kuka sake ku za ku zo ku yi ta haɗa kuɗi kuna kai shi asibiti akwai wani Dr. Osam ina kallon bidiyon sa yake saurara sai yake cewa duk duniya ya ce duk duniya likita ne medical doctor ne yace duk duniya ba a yi wani abu wanda yake kwantar da hankalin ɗan adam ya ji baya cikin damuwa ba kamar abin da yake da sinadarin sigari a cikinsa duk abin da yake sinadarin sigari a ciki ko na sakawa a hanci ko na shakar hayakin ko na sakawa a ƙarƙashin saman leɓe irin su tumbak ake tura a saka to duk abin da yake da wannan sinadarin to ya fi komai biyo ɗan adam ya ji hankalinsa a kwance ya ce babu wani chemical a da a yanzu da aka taɓa yi kamar wannan sai ya ce amma babu wani sinadari kuma da yake saurin kawo kansa a jikin ɗan adam duk duniya ba abin da yake hada kansa a jikin dan adam kamar abin da yake da sinadarin sigari a ciki ko na hanci din ko na hayaki ko na baki din duka saboda haka musamman kuma shi wancan kurkura din an ce me shi kawar maka da hankali yake kaga na farko wannan shi haramun ne kuma duk abin da ya kawar maka da hankalinka sunansa giya giya kuma innamal khamru wal maisir haka Allah ta'ala ya ce wal ansab wal adlam sai ce rijisun min amal shaitan a aikin shaitan din ma kazanta ce Allah ta'ala ce fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku nisanci hidimar giya dan ku sami rabauta a gurin Allah subhanahu wa ta'ala barka shaye shaye ba abu ne mai kyau ba mutum ya kawar da hankalinsa ya zama cikin damuwa shi cikin damuwa dan uwansa cikin damuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye da mu shirye da zuriyarmu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا الله كجك أمو كجك أن إياه يمو قسامك كالي إيمان الله كسنيا ودامنا رو على بركة هو دمكاتن سناء الكيري الله تعالى كبيامة هو كمدى مسألو لنسى الله تعالى كما قد شمنا Allah ka albarkace mu ka albarkacin zuriyar mu Allah ka sa mu kikkiawan karshe marasa lafiya Allah ta'ala ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka kara masu lafiya da biyayya gare ka